يا الله يا الله بهدى الله لكي نرقى بروتك تهت بيبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asubuhi. Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yayin da hukumomi a kasashen duniya ke ƙara ƙaimi a yunkurin daƙile annobar coronavirus da kuma neman rigakafi, wani abin da kuma ke ɗaukar hankali shine yadda cutar ta shafi ɗaiɗaikun jama'a. A ci gaba da dubi kan illolin wannan cuta da yadda ta shafi cigaban iyali, na tambayi baƙuwar da muka gayyata a wannan shiri Dr. Mairo Mandara, ƙwararren likitan mata, yadda mace mai ciki za ta kare kanta a wannan hali da ake ciki.
To idan mace ta samu kashin wannan halayyar ta samu kama da juna biyu, to idan cikin farkon ciki ne, kamar daga farko zuwa wata ɗaya zuwa wata huɗu, to ya kamata ta yi haƙuri ta zauna a cikin gida, sai dai in tana da matsala. In ba ta da matsala, ta je haka kawai lafiya ta nan a harkar ke gwaji, to ta yi haƙuri ta zauna a cikin gida. Idan ciki ya tsufa ya kai kamar wata bakwai hakan nan, to lallai ne ko a cikin wannan halin ya kamata ta je daga likita. Abin da ake nufi yanzu, in kun tuna a lokacin da muke zuwa a da da kafin wannan annoba, idan kika je asibiti za a ce ki zo bayan wata kashi uku in ciki ƙarami ne. Idan ciki kuma ya girma za ki ga ana ce ka zo asibiti kashi kashi. Yanzu abin da aka canza ake a idan ciki lafiya launi sai a ce ki zo asibiti bayan sati shida ko wata biyu, sai a ba su magunguna ki na wata biyu. Idan kuma cikin sun kusa haihuwa ne, yankun sati sai a ce a ba su sati biyu, sai a ba da lambar wayar mai anguwar zoma, inda in kina da matsala sai ki kira wata anguwar zoma na anguwanku ta zo ta ba su shawara. In kuma akwai wata ma'aikaciyar asibiti a anguwanku, ku je gidanta ku tambaye ta ba da shawara. Amma duk waɗannan abubuwan sun fi shafan manyan asibitoci a birnaye. Amma a karkara, inda waɗannan abubuwan ba su yi tsamari sosai ba, muna ba da shawara duk mace mai ciki da ta shi shige asibitin su dispensary ɗin su ne su je su ga ma'aikatan lafiyarsu kamar yadda ya kama yadda suke yi. Ba a shi sai dai abin da ya faru kawai shi ne a yawan su tsaftan wanke hannu, a rufe hanci da ɗan ƙyalle ko da ɗan tsumma. Sannan kuma a daina taɓa taɓe, a daina taɓa taɓe. In aka je a ga wannan taɓa wannan taɓa wanda aka taɓa taɓe yanzu ba a namu ba ne. Kuma akwai yadda za ki sa hannunki a cikin hijabin ciki ko ya kai ki sa hannunki ki koyi don taɓa taɓa a wuce shi. Kuma in kika dawo gida kafin ki ce za ki koyi, kafin yaran su miki oyoyo, kafin ki ɗauki abinci kina sauri ki dawo kina jin yunwa, kina shigowa gidanki ko kafin daga ƙofar gidanki a miƙo miki buta ki wanke hannunki da sabulu kafin ma ki shiga cikin gida.
Bari mu koma kan batun jinyar wanda ya kamu da wannan cuta. A nan dai bari mu yi misali da nan Amurka, inda wannan cuta ta yi kamari yanzu haka. Idan dai ba cutar nan ta kama ka ta yi zafi ta yi tsanani ba, ba kowane matakin kamuwa da cutar nan ake zuwa asibiti ba. Akwai da dama da suka kamu da cutar nan suka yi jinya a gida har su warke su ci gaba da rayuwarsu ta yau da kullum. To akwai bayanai da ake na kyautata zaton kina jin labarin wannan ganyen shayi da ake faɗan a Madagascar da ake ikirarin cewa yana maganin wannan ciwo, duk da yake ba a tabbatar da haka ba. To akwai waɗanda suke maganan sirace ɗin nan, yi mana bayani kan jinyar wanda ya kamu da wannan cuta.
Malama alheri, wannan abin da ake yi a Madagascar nan da suke cewa an samu magani ba wani abu ba ne, tazar daga dai wannan lamuni na gargajiya shi ne suke haɗa tazar daga da waɗansu abubuwa suke sha suke magani. To a likitance kin ga kamar ku a Amerika, idan mutum ya samu sai ce a gwada shi sai ba wani abu ce da zauna a gida. To mu a nan saboda mutanen mu ba su cika son zuwa asibiti ba, kuma in ka zauna a gida kakarka za ta zo ta gaishe ka, mamarka za ta zo ta gaishe ka, tsohuwar kakarka za ta zo, kawarka babban kawarka, ƴaƴan kawarka ba su zo sun gaishe ki, uwar duka za ta yi shi. To kina wannan self isolation din bai iya yiwuwa a nan Najeriya saboda al'adar mu na san jama'a abu ne kuma mai kyau. Dan haka mu a wajen mu duk wanda aka same shi da shi, idan kamar waɗanda suke da hali suna da inda za su shakkwata tsallake kansu sai dade a kallace ana cewa tsallake kansu amma idan kamar yadda yawancin mu muke gida ne da kaka da jika da waye dama kullun kuku kuke kwana a daki ko wani dangaren ma ku kuku kuke kwana a kai to irin wannan ana son mutun ya je inda ake kira isolation center ko aka je isolation center to za a ba mutun wajen zama a killace inda suke wanda suke wajen duk ma masu wannan ciwo ne to za ku zauna kuna zaune abinda ake bayarwa shine kawai yawanci immune booster za a ba ku sinadarin magani da zai sa sojojin jikinku da kansu su tashi su yaci wannan ciwon to kamar wanda su suka kwanta ba su da lafiya akwai magunguna da ake ba su su magungunan ne ba wai suna kashe shi kwayar cutar ba ne a'a suna karfafa jikin mutum ya yaki kwayar cutar da kanshi to a ciki ne akwai wannan hydroxychloroquine da kuma zinc a wani lokaci kuma akan samu cikin kamar aka samu dan wani cuta kuma da ya kara akan kara azithromycin to waɗanda ake fara mutane ba wai sun ne su suna kashe kwayar cutar ba ne a'a domin suna karfafa mutum su ci ne ya kwayar cutar da kanshi domin da abin da ake so mutum ya kwayar cutar da kanshi cikin jikin shi ya yaki kwayar cutar to abin da ake yi kenan a asibiti shi kuma wannan magana da ake ta magana na amfanin tazangaje ya wartar da maganin akwai nan Najeriya da ake magana a 25 shi ma tazangaje ne aka haɗa da waɗansu abubuwa har yanzu ana bincike a kai a nan Najeriya akwai cibiyar bincike na magunguna a nan Edo suna bincike a kan waɗannan abubuwan domin an ce su kansu gwamnatin Madagascar ma sun ba Najeriya an ce a karɓo shugaban ƙasa ya ce a karɓo a zo a duba a gani menene zai magani tukunna to don haka waɗannan magungunan mutane da yawa suna ce wannan ya yi wannan ya yi to amma babu tabbas babu tabbas
to likita ina dangantakar motsa jiki da yakar wannan cuta ga misali akwai batun waɗanda suke har akwai wani fitaccen ma'aikacin talabijin a nan Amurka da cutar nan ta kama shi ya jaddada cewa idan ta kama ka kaka kwanta wani ɗan Najeriya da cutar ta kama shi shima ya bayyana cewa kana jin lumfashi na ƙarewa ko baka da ƙarfi dai kar ka kwanta ai ta motsa jiki menene tasirin motsa jikin na ga yakar wannan cuta ga wanda ya kamu da ita
motsa jiki yana da muhimmanci sosai ga wanda ya kamu da ciwon da wanda yake neman kada Allah Ubangiji ya sa ya kamu da shi saboda shi wannan cutar tana sa ne mu ga su bukata shakan iska iska da Allah ubun ya aka samu da shi ta bukata shakan iska mu samu oxygen da nan take shi iska ne ki sa ana rai to shi wannan cike yana hada mai to wato ke dan fada hukum to kika kuma ji in ka dan kwafe ka kwanta kai ba ki sai ka fara ba ki ta daskare ka ga makaman duki abin da ake to shi ne kullun ya zama na kullun yana cikin aiki shi ku ku bai aiki sai in kana hura shi kamar ba ta kwallo shi ana hura shi ana cewa ana hura shi ana cewa shi ne aiki shi kamar zaga cikin mafin fatanya din nan yake suna su makera kamar zaga cikin makera ne ana hura shi ana danna dan haka kwanciya kwata kwata ko zama ka kashe a waje ɗaya bai naka bane ko ni rashin karfi dan haka ma abin da ake so shine inda ma mutanen karkara suka gode mana ke nan mun mutan da mutunci ai ma su ba ka zama waje daya shi inda zaka dama da kafa ka kake zuwa sai ki ga dan mutumin karkara ya ce maka ai nan nan kurkuta shi in ka dinga shi a sai ka ga a'a kina mita shar ne nan kurkuta to wannan motsin da ake yi a jiki mutanen karkara ko ko fi morewa ki ga ba dani mutum ya yi fasikar shi ko shi ki ya sai shi su sai shi su suka waɗannan abubuwan motsa jiki suna da mahimmanci kuma suna da tsare ka daga samu ko kuma da muke bazu yanzu yanzu malama a cikin kullum ko da al'adunsa bayan sandar bayan sandar a shi sai na tashi na yi sandar a cikin gida na in yi tsalle ɗauki igiya in watse in murga in yi tsatsar da zaje sai na yi zufa shir sannan sai in je in wanka in kwanta to wannan abin yana da mahimmanci sosai da sosai kwanciya ba na wannan zamanin ba ne ko kana so ka ga ka samu ko ka samu matsala ne man kawari.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa, za mu duba yadda wannan annoba ta shafi zumunci da aka saba tsakanin ƴan uwa da kuma abokan arziki. Kafin nan, a madadin bakuwar tamu Dr. Mai Roman Dara da kuma Tubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri, kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin Domin Iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duni. Mata su ne duniya, su ne sarakan duni. Ko ni dan su muke, ashe mu maza ba.